masu raro barkanmu da dawowa sabon shirin dandamin yan jarida na nan sashen Hausa na muryar Amurka. A sabon shirin za mu tabo abubuwan da suka faru a dan tsakanin nan da suka hada da wayar gari da ake da karin farashin man fetur. Sai kuma za mu duba bayanai daga hukumar alhazan Najeriya da ke nuna yanzu kujerar aikin haji ko aikin haji mai zuwa na iya kaiwa naira miliyan 10. Sai kuma batun nan na tsohon gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello wanda har yanzu ake ta faman a gan gabatar da shugaban kotu amma abun ya gagara. Ina tare da Almustafa Haji Sufi wanda shahararren mai sharhi ne kan lamarin yau da kullum musamman ma dai a yanar gizo. Sai kuma Saminu Sani Azare da ke aiki a gidan rediyo da talabijin na Liberty da ke nan Abuja. Almustafa, bari mu fara da kai wannan karan inda za mu duba wayar gari da aka samu karin farashin man fetur a Najeriya. Kusan gwamnati ta nuna ta dauki wannan matakin ne saboda farashin ya zo daidai da irin abin da ake ciki na kasuwar duniya.
Gaskiyar magana, wannan karin man fetur da ake yi a cikin shekara ɗaya zuwa shekara cunubin nan ya ƙara tsawwala wa al'umma. Ba na tsammanin shugabannin Najeriya suna jagoranta suna tunanin abin da talaka yake ciki. Babu yanda za a yi, muna da man fetur a ƙasarmu, muna da inda ake tace man fetur a ƙasarmu irin su Dangote da irin Duwake nan abubuwa cikin ƙasarmu ta daga cikin manyan ƙasashe a duniya. Masu arzikin man fetur, al'umma sun ce ba sa son a cire tallafin man fetur kaci ne. Al'umma sun yi zanga-zanga ka dawo musu da tallafin man fetur kaki. Kuma ita kungiyar kwadago in za ta iya kokarinta ta tashi tsaye ta hubbasa ta yi, in ba za ta iya ba al'umma ita ma sun zama da ita yar amshin shata.
Saminu Sani Azare, me za ka ce domin an duba fito da ma wannan matatar man fetur ta Dangote har yanzu ba za a ce an ga wani tasiri ba kenan cewa za a iya samun sauki ga wannan lamari man fetur a Najeriya?
Karin da aka samu na farashin litar man fetur daga naira 897 zuwa naira 1000 da naira 30 a gidajen mai na NNPCL ko shaka babu ya zo wa 'yan Najeriya cikin firgici da damuwa da kuma rashin tabbas a inda suke ganin cewa wannan matsaloli da suke ciki na tsadar rayuwa, to babu farana da za a kawo ƙarshen wannan tsadar rayuwa sai dai kawai abin da Allah ya kasance da al'ummar Najeriya. Domin ko ita hukumar ta NNPC ba ta da wani tsari takamaimai na ganin yadda za a taimaka a samu sauki ko kuma al'amura su daidaita na abin da ya shafi tsadar man fetur da ake ci gaba da yi. Jama'a na ta korafi game da wannan ƙarin farashin man fetur wanda shine haifar da wannan tsadar rayuwa da ake ciki. An dauka cewa samar da matatar mai ta Dangote wanda har ta soma ta ce man fetur da sauran dangogin su zai iya haifar da natija da sauki akan halin da ake ciki. Da ana ta tutiyar cewa dalilin da ya samu ma yake tsada har ake samu tallafi shine saboda ana fitar da wannan danyen mai ne a kashe kasashen ketare a tace shi a kuma dawo da shi. Waɗannan abubuwa shi ya haifar da wannan tsada da matsalolin da ake ciki haka NNPCL take faɗa. To gashi kuma yanzu matatar mai ta Dangote ta so ma yake, amma duk da haka maimakon ma a samu sauki ma sai tsadar al'amura din suka sake tazara. Wannan ya nuna cewa akwai saken kuma hukumar NNPCL lalle tana buƙatar a yi garan bawul ga shugabanninta, domin ku shugabanninta ba su da wani tsari wanda zai sa al'ummar Najeriya su samu rayuwa ingantacciya. Duba da cewa duka kusan harkokin yau da kullum na sufuri da sauransu an ta'allaka ne akan yanayin man fetur.
To madalla masu sauraro, kuna tare da mu ne a cikin wannan shiri na dandalin yan jarida na sashen Hausa na muryar Amurka. Bari mu duba wannan batu na tsohon gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello wanda tun farko hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa to EFCC ke neman sa kan tuhumar almundana ko zargin almundana na fiye da naira biliyan 80. Yanzu kuma ga wani sabon caji da ya shafi almundanar fiye da naira biliyan 110 da ya hada har da mallakar gidaje na alfarma a ciki da wajen Najeriya. Ya Bello da kwanakin baya ya nuna kansa kamar ya je ofishin EFCC amma kuma hukumar bata kama shi ba, balle ta gurfanar da shi a gaban kotu. Kuma daga baya magoya bayan ya Bello suka ce yan EFCC din sun jiyar gidansa da makamai domin su kama shi amma hakan ya gagara. Shin Yahaya Bello ya gagari doka ne? Almustafa Haji Sufi.
Rikita ta yi haya Bello din nan rikita rikita ce wanda take kunyata kasar nan take kunyata gwamnatin kasar nan take nakasa take rage darajar hukumar EFCC a tsakankanin al'umma da tsakankanin kasashe da suke tunanin kamar Najeriya ta dauki wata hanya ta yi alƙarcin hanci da rashawa ya je hukumar nan ta bace ya fito kuma ya dawo hukumar ta tana neman sa ba maganin ya gagari doka bace maganin dokar ce ba ta aiki maganin in kaji ana neman a walakanta ka ko a hukunta ka ko a tuhume ka baka tare da mahukunta ne idan kana tare da gwamnatin ko da mahukuntan sunan ka shafaffe ne mai ba ka laifi duk laifin ka sunan sa babu to da haka wannan ba adalci bane idan EFCC da ma al'ummar Najeriya sun dauki EFCC karam farautar gwamnatin lokacin canjeci an zo a yi hukunci da gaskiya ba sani ba sabo duk mai laifi a masa hukunci duk mai gaskiya kuma ba shi gaskiyar sa in an yi haka an taimaki al'umma an taimaki kasa wannan shine gaskiyar magana
Saminu Sani Azare kusan shugaban EFCC ya nuna kotu jihohi ma da suka kai kara dake kalubalantar hukumar da hakan ya hana ta tabuka wani abun kirki shin hukumar EFCC za ta iya dogara da wannan ya zama wani tarnaki na hana ta yin aikin ta da doka ta daura mata alakin yi
babu wani tuhume-tuhume ko kuma kai karar hukumar EFCC da wasu gwamnoni kusan 16 suka yi da zai iya zama tarnaki ga ita hukumar yaki da tattalin arziki ta Amurka ta EFCC wajen hana ta gudanar da aikin ta da kundin tsarin mulkin kasa ya jibta mata wannan abu ne abin mai ban mamaki a ce wasu gwamnoni sun dunguma sun kai karar hukumar EFCC suna ma kalubalantar sahihancin kafa ita hukumar EFCC din ne bisa doka suna ganin cewa kamar ma ita hukumar EFCC din ba ta da sahihancin wanzuwa bisa kundin tsarin mulki na 1999 wannan abu ne mai ban mamaki kwarai da gaske a kasa irin ta Najeriya wadda cin hanci da rashawa mata katutu wadda kusan cin hanci da rashawa da ake zargin wasu shugabanni da aikatawa gaba ɗaya shi ne hana Najeriya ci gaba ya zama ya yi wa Najeriya da baibai ya hana ta gudanar da duk wasu matsaloli da ake ci gaba da fuskanta a Najeriya cin hanci da rashawa ya sababa shi saboda haka wannan abin kunya ne ga waɗannan gwamnonin jihohi da za su kalubalanci ita sahihanci ita kanta kafa hukumar EFCC din sai dai wala'ala idan ba su son hukumar EFCC din ta gudanar da ayyukanta yadda ya kamata ba su son ta gudanar da aiki su fito su faɗa cewa su suna adawa ma da yaƙi da cin hanci da rashawa wannan kada adawa ne da yaƙi da cin hanci da rashawa shi ne kawai suke yi kuma wannan babban abun kunya ne ga gwamnonin da suka yi rantsuwa da alqur'ani mai tsarki ko kuma bible mai tsarki suka ce su za su kare kundin tsarin mulkin kasa za su kare amanar al'umma da aka basu amma suke kalubalantar yaƙi da cin hanci da rashawa wannan abun kunya ne fiye da ake tsammani gaskiya ban jira din wannan al'amari ba wannan ba abu ne da zai haifar da dami idanu ga yaƙi da cin hanci da rashawa da ake gudanar da shi a Najeriya ba kuma ya bella ai bai fi karfin doka ba in akwai zargin da ake akan ya bella babu dalilin za a ringa yin wasan buya da hukumar EFCC dole ne su kama shi ba da karfin doka a Najeriya
to kafin lokaci kuri muna mu je ga darasin mu na karshe a wannan shiri da ya shafi hukumar al'adun Najeriya wacce ta bada umarni ga jihohi su karbi naira $8,400,000 a matsayin kudin ajiya kafin fadan farashin kujera a bara dai an ji kamar irin haka ne kudin kuma shine mafi tsada ma da aka taɓa ya tarihin aikin hajji a Najeriya Al-Mustafa Jisufi me zaka ce kan wannan dai ana maganar yanayin canjin naira ne ko kuma in ce tsadar dala kan naira
a cikin al'ummar Najeriya kashi 10 bai wuce kashi 2 bane suke iya cin abinci a rana sau 3 to yanzu aikin hajjin ma da ake ganin ɗaya daga cikin farillai ne na musulunci yau gwamnati kaman ta cire kanta ba ta ma wani nusawa a ciki yau ko aikin hajjin da ya gabata sai da gwamnonin jihohi da dama suka shigo suka tallafa wa alhazan suka iya samun cikotan da suka je suka biya kudaden suka je aikin hajji ina kuma gabana da al'amuran suka kara kuntata suka kara dumauta al'umma ta kara shiga damuwa al'umma ta kara shiga cikin halin lahaulai yanzu a zo a ce kudin deposit naira $8,000,000 da wajen $100,000 nawa ina al'umma za ta iya biya in dai gaskiyar magana ana bukatar al'umma su je aikin hajji a tausaya musu maganar darajar naira ko karewar naira ai duk gwamnati ne ta ja dan mi ba za ta dauki matakai na daukaka darajar neran ba wannan gaskiyar magana al'umma suna cikin damuwa Allah ya ba mu dama idan za a biya naira biliyan ne zuwa aikin haji Allah ka hore bayan ka mu amsa kira mu je
Saminu Sani Azare ba za ka rasa jin mutane na cewa Allah ya ba mu kudin zuwa Allah ya ba mu kudin zuwa da ba kuma aikin haji sai mai guzuri ne zai iya zuwa wato wanda zai iya biya kuma ya bar ma har wani abu a gida da za a yi amfani da shi kafin ya dawo wataƙila dai an kai wannan lokaci da mutane za su bari sai yadda hali ka su rika damun kansu ga abin da ba za su iya ba
idan muka kalli gwamnatocin mulkin soja na baya ai an dade ana ba da tallafi ga gudanar da ayyukan haji kuma wannan ayyukan haji din da ake zuwa ake gudanar na ibada ana yiwa ƙasa addu'a ne ƙasa tana samun albarka da zaman lafiya a gaya mana tun lokacin da aka so mu cire tallafi ga ayyukan haji na ƙasa wace irin albarka ne Najeriya ta samu ana magana cewa hasashen cewa ma aikin hajin bana din yana iya kaiwa kusan naira miliyan 10 wanda ita hukumar haji ta ƙasa ta shawarci hukumomin alhazai cewa lallai su soma karbin kuɗin da bai gaza aƙalla miliyan 8.5 na mahajjatan jihohinsu ba saboda haka babu dalilin da zai sa gwamnati ta gaza zage damtse wajen ba da tallafi ga ayyukan haji wanda wannan zai sauƙaƙa wa al'ummar ƙasa su je su gudanar da ayyukan haji duk ƙasar duniya tana son ta samu albarka amma na rasa dalilin wannan manufofi na gwamnati manufofin kuskure da aka da gwamnatocin baya suka so mai na cire wannan tallafi da ake gudanarwa wannan aikin haji wannan ba zai haifar da dami idanu ba kuma a gaya mun waɗanne ƙasashe ne waɗanda suke da arziki suka cire wannan tallafi na gudanar da ayyukan haji ga ƙasarsu wannan ba zai haifar mana da dami idanu ba lalle ya kamata gwamnati ta sake tunani fiye da ake zamani in kuma ana ganin hauhawan farashin dala akan naira shi haifar da wannan shi ma matsala ce daga gwamnati ne ai matakan gwamnati da ta dauka ne na tattalin arziki shi ya haifar da naira din ke ci gaba da rugujewa a kullum
malamai mun gode kwarai da gaske sai mun sake dawowa sabon shirin na dandalin yan jarida ma tattauna kan wasu muhimman lamura da suke faruwa a nan tarihin Najeriya a madadin Saminu Sani Azare na gidan radio da talabijin na Liberty da ke na Abuja da kuma Mustapha Jisufi sai ko muryar Amurka da ke daukar nauyin wannan shirin naku Nasiru Adamu Alhikaya da kan shirya ya gabatar ke cewa mu zama lafiya assalamu alaikum
su kuturu kuti jama'a ba su ta da dan jarida